sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mu kanin labarai.
To binta, Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zabi Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban kasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Rasha za ta yadda a rika jigilar hatsi daga tekun Bahar Aswad na Ukraine. To amma sai kasashen yammacin duniya sun dage takunkumin hana jigilar hatsin Rasha zuwa kasashen waje. Sannan ƴan Majalisar Dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska, uwar gidan shugaban Ukraine, wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya kimanin mutane 5 ne suka mutu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa, wato cholera, a jihar Kano.
Cewa a halin yanzu akwai mutane 2,339 wanda suke ɗauke da wannan cuta ta amai da gudawa a fatan jihohin Kano daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa watan shida.
Za kuma ku ji cewa bincike da tsangayyar kula da cigaban mata 'yan kasuwa ta gudanar, wato 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs, ya nuna cewa Uganda, Botswana da Ghana su ne ƙasashe uku da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta ɓangaren mata 'yan kasuwa. Sannan kuma muna tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Majalisar Dokokin Sri Lanka ta zabi mutumin da yayi Prime Minister har sau shida, wato Ranil Wickremesinghe, a matsayin sabon shugaban wannan kasa mai fama da rigingimu a yau dinnan Laraba. Wickremesinghe, dan shekaru 73, ya samu ƙuri'u 134 a majalisar mai mambobi 225 a zaben da aka yi cikin sirri, inda shi kuma Dulles Alafaruma, wani tsohon ɗan jarida wanda ya riƙe ma'aikatun gwamnati da dama, kasancewarsa ɗan jam'iyyar SLPP mai mulki, ya samu ƙuri'u 82. Anura Dissinayake, shugaban jam'iyyar JVP mai sassaucin ra'ayi, ya samu ƙuri'u 3 kawai. An yi wannan zaben ne mako guda bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga Sri Lankar, yayin da ake wata gawurtacciyar zanga-zanga wadda a wasu lokutan ta rikide zuwa tashin hankali, sanadiyar wata da watannin da aka shafe ana fama da matsalar tattalin arziki, ta yadda har ta kasa shigo da abinci, man fetur da magunguna saboda rashin wadataccen kuɗin ajiya a waje. Tafiyar tasa da kuma murabus ɗin da yayi na nufin kenan mulkin Sri Lanka da ingidan suka shafe shekaru goma suna yi ya zo ƙarshe. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Talata ya ce a shirye Rasha take ta taimaka a rika jigilar hatsin kasar Ukraine daga gabar tekun Bahar Aswad. To amma yana son su kuma kasashen yamma su dage takunkumin da suka kakaba kan jigilar hatsin Rasha zuwa kasashen waje. Putin ya yi wannan maganar ce a Iran bayan ganawa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan bukatar a koma jigilar kaya daga Ukraine. Mamaye Ukraine da Rasha ta yi ta kawo tangarda ga cinikayyar Ukraine, kuma ganin yadda ake samun matsala wajen samar da abinci a duniya, Majalisar Dinkin Duniya ta tsuma baki wajen neman a kawo ƙarshen katse jigilar. Farhan Haq, mataimakin mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya gaya ma manema labarai jiya Talata cewa Guterres na da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma yarjejeniya. Ya ƙara da cewa Guterres ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan wannan tattaunawa da ake kan yi. ‘Yan Majalisar Dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska, uwar gidan shugaban Ukraine, wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba. Gabanin jawabin da Zelenska za ta yi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za ta yi magana ne a madadin uwaye da sauran matan ƙasar Ukraine. kuma hakika na yi imanin cewa waɗanda matakin da za a ɗauka ya dogara kansu za su saurara, in ji shugaba Zelensky. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kira ga dukkanin 'yan majalisar wakilai da ta dattawa da su hallara, tana mai cewa abu ne mai muhimmanci a ji kai tsaye daga bakin Zelensky, uwar gidan shugaban Ukraine, saboda a ƙara fahimtar irin tsananin matsalar da mamayar da Rasha ta yi ta haddasa, sannan mu kuma bayyana godiyarmu ga mutanen Ukraine saboda kare tsarin demokradiyya da suke yi.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya kimanin mutane 5 ne suka mutu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa wato kwalara a jihar Kano, inda mutane 89 suka kamu da cutar tun daga watan Afrilun wannan shekara ya zuwa yanzu. Kwamishinan lafiya a jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa ne ya bayyana haka a lokacin wani taro da manema labarai a jiya Talata. Wannan adadin na waɗanda suka kamu da cutar a ƙananan hukumomi 20 ne na jihar Kano, inda 5 daga ciki suka rasa rayukansu. Wakiliyar muryar Amurka da ke birnin Kano Baraka Bashir ta halarci taron, ta kuma aiko mana da ƙarin bayani.
Kuma mun sani da ba wani cewa abu da guda yana tattare ne da rashin tsafta ta jiki ta muhalli, da kuma yin bayan gida a kowane waje musamman a ƙauyukan wuri da sauran yadda ake alkinta ko kuma aikata abinci da abin sha, wanda suna tattare da wani cuta ta abu da guda. Akwai an galma wanda Nigeria Center for Disease Control ta baya cewa a halin yanzu akwai mutane 2,339 wanda suke ɗauke da wannan cuta ta amai da zawo a faɗin jihohin Mutunatin daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa watan 6. A halin 16 ga watan 4 wato watan Afrilu na wannan shekara an sa kullar cutar amai da zawo a jihar Kano daga karamin hukumar Ambata, tun daga lokacin ma'aikatar lafiya ta yi kuɗi ƙwarai daga ciki wajen tabbatar da cewa an daƙile wannan annoba ta amai da zawo. Kawowa yanzu muna da mutane 179 wanda suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo a ƙananan hukumomi 20, wanda mutum 180 sun warke, an ba su magani sun warke, mutum 5 kuma Allah ya karɓi rayuwarsu. Abin da ya kamata a duba shi ne a shekarar ta wuce ta 2021 daidai wannan lokaci an samu mutane 10,116 wanda sun kamu ko suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo.
Adalla Dr. Aminu Tsanyawa kenan ya yi ƙarin haske game da ɓarkewar cutar kwalara a jihar Kano. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Binta, 'yan Republican sun zaɓi wani magoyin bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin ɗan takararsu na gwamnan jihar Maryland ta gabashin ƙasar. Ɗan majalisar dokokin jihar ta Maryland Dan Cook ya ci zaben fidda ɗan takarar na jiya Talata da gagarumin rinjaye, inda ya bayar da wagegiyar tazara ma na biye da shi Kelly Sous, wanda ya taɓa zama jami'i a gwamnatin gwamna mai barin gado Larry Hogan na Republican. Yana ɗaya daga cikin 'yan takara da dama da suka samu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar, waɗanda kuma ke goyon bayan ikirarin nasa na cewa Joe Biden na Democrat ya kayar da shi ne saboda magudin da aka yi. Cox ya halarci gangamin da Trump ya shirya mai laƙabin a hana satar ƙuri'ar ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 gabanin harin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol, da zummar hana tabbatar da nasara ga Biden a hukumance. Sannan ya kira mataimakin shugaban ƙasa na lokacin wato Mike Pence mace amana, kafin daga baya ya janye saƙon na Twitter ya kuma roƙi gafara. A ƙarshe, ‘yan kwana-kwana wajen 500 da na'urorin kashe gobara sama da 100 aka tura don yaƙar wata babbar gobarar daji wadda ke barazana ga wurare da dama da ke gefen tsaunukan da ke kewayen birnin Atis, babban birnin ƙasar Girka. Tun jiya Talata, gobarar ta ɓarke ganga da tsaunin Penteli, wanda ke a tazarar kilomita 26 arewa da babban birnin ƙasar ta Girka. Hukumomi sun ce sun kwashe mutane aƙalla 600 daga unguwanni da dama a matsayin kandagarki, sannan sun rufe hanyar da ke zuwa kewayen tsaunin Penteli. Wani tsananin zafi da aka yi barama ya haddasa wata gobarar daji wadda ta lalata dubban kadada na kurmi da na daji a faɗin ƙasar ta Girka.
Magaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, bincike da tsangayar kula da ci gaban mata in kasuwa ta gudanar ta 2021, wato 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs, ya nuna cewa Uganda, Botswana da Ghana su ne kasashe uku da suka fi karfin tattalin arziki a duniya ta bangaren mata 'yan kasuwa. Daga birnin Accra, ga wakiliyar murya Amurka Hawawu Abdulkarim da karin bayani.
Kasar Botswana ce kan gaba sai kasar Uganda da kasar Ghana a matsayin kasashe da suka fi yawan mata masu kasuwanci a duniya. Bincike da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar ta shekara 2021 ya nuna cewa mata 'yan kasuwa Afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci, wadda a shekaru uku jere kasar Botswana ta samu kaso 38.5%, kasar Uganda 38.4%, kasar Ghana 37.5%. Waɗanda suke matsayin kasashe a Afirka da ke da mafi yawan mata masu kasuwanci a duniya. Wannan binciken shine karo na biyar da tsangayar kula da ci gaban mata 'yan kasuwa ta gudanar. Duk da kalubale da annobar cutar COVID-19 ta haifar da kuma koma bayan tattalin arziki da ake fuskanta a duniya, bincike da Mastercard yayi ya nuna cewa mata masu sana'ar kansu a Afirka suna da juriya da sanin yanayin kasuwanci, musamman masu ƙaramin ƙarfi da masakaitan tattalin arziki. Galibi sun zarce maza ta fuskar harkokin kasuwanci. Na shiga babbar kasuwar Nima a nan birnin Accra, Ghana.
Ina cikin kasuwar Nima, ɗaya daga cikin manyan kasuwa nan kasar Ghana, wadda kusan kashi 80% mata suke gudanar da sana'o'insu a wannan kasuwar. An kiyasta cewa ana sarrafa kusan sama da dala miliyan 20 a wannan kasuwa na Nima. Za mu tattauna da mata 'yan kasuwa.
Sunana Mantaze.
Shekara nawa nake sana'ar nan?
Da nake sana'a dai ban bude shago ba yau dai kaman 34 years now.
Shekara 34. To tunda ka fara sana'a, kin taba samu wani tallafi?
Gaske dai mu da kanmu ke sana'a, muke aikin mu uriba yazo mu dauki, in bashi kuma yazo mu dauki, haka muke sana'a. Amma gwamnati bai taba tanyar makan mu ba. Muna biyan AMA, muna biyan taxes duka.
Nana Fatima.
Fatima, na gan ki a kasuwar Nima, kuma ɗaya daga cikin manyan shago da ke kasuwar Nima. Wannan sana'a da kika fara shekara nawa ke?
Sana'an ga dan fara aka shekara 20. To mun da yace alhamdulillah, amma yanzu batun kasuwancin nan ne canji ke damun mu. Canji ke damun mu sosai. Canji ya bar komai basa da kuma duti ya tsadan nan.
To yanzu canjin ya kuke yin shi? Kuna rika dala ne ku shiga kasashen waje sayan kaya koya?
Shi muke rika dola, muke rikawa.
Ba aikin nan da kika shekara 20 kin taba samun horo ko a wayar da kanki kan kasuwanci?
A ba wani taba yi. Allah dai ne wayar da mu cikin sana'a.
Sunanan Salat.
Ya ku kasuwancin ga da kike, wani ya koya miki ko da kike da kanki ka tashi kawai kika fara sana'a?
Ni ma na ta koya na ma business ma na ke sakafin ma na duki.
Ka fara sana business shekara nawa?
Eh, ya dai na fara last kuma 22 years kenan. Eh, muna biyan tax.
Rahoton dai har ila yau ya ce kasar Najeriya da Angola da kasar Ghana sun kasance a matsayi na farko a duniya. Ebeyenjia Mumu, maninja kuma shugaban kasuwancin yankin yammacin Afirka a sagayar Mastercard, ya ce kasashen Afirka murna. Malama Hassana Shararren 'yan kasuwa ta mana ƙarin haske.
Zuwa nan gaba shekara biyar mata za su samu kansu mafi yawanci a cikin kasuwanci. A da an samu mata suna zama gida, ba sana'a, ba kasuwa. harkacin internet za su mata statistically yanzu in ka duba kowace shekara ana samun mata da yawa da suke shiga a kasuwanci saboda amfani da suke samu kasuwanci ya daraja mata kasuwanci ya ba mata ni'ima kasuwanci ya sa mata muna kare mutuncin mu a za ba mu shekara 5 gaba mata mu da mu zama mafi tafiyar da kasuwanci duniya baki daya
yana daga cikin dabaru da tsangayar kula da ci gaban mata ta masaka ta bullo da shi shine don gane cewa an harzuka mata shiga sana'o'in kansu da kansu tsangayar ta sha alwashin hada mata miliyan 25 a sassan duniya domin bunkasar da su ta fuskar amfani da na'urar zamani wajen shigar da kasuwancin su Hawa Abdulkarim Young Paniya sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to madalla a gaida Hawa Abdulkarim da ta aika mana da wannan rahoton yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 15 karfe 4 kenan na yamma da minti 15 a Nigeria Niger kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 15 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumidumin su yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau
domin fa arewa da har jitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro guncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu ji bangaren da mai martaba sarki Muri Alhaji Abbas Tafida ke bayyana yanda al'ummar Arewa ke kwance kan arziki musamman ma ta bangaren noma dan yaki da talauci sai kuma Jiya Bilkisu Sambo dake mana bayani kan yanda ta kafa makaranta dake shigar da yara karatun zamani
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya
ga mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida dake kara bayani a matsayin sa na uban kungiyar shuka ciyawa a Arewa dan hana fitinar makiyaya da manoma
da hankali ake riki kasa yan siyasan mu su daina rashin kunyan salle anan salle anan suna fada kan zabe an gama zaben ka kazo ka cuce mu gobe kuma an yi zabe ka cuce mu to a karshe banda fada me zai dawo a kasa dole ne mu saya Niger state alone ta isa ta ciyar da dun Nigeria Taraba alone ta isa ta ciyar da dun Nigeria amma ka je Niger ka sami ta je Taraba zaka sami wanda bai sai sabon wando ba domin bai san abin da ya kamata yayi ba inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu bai kamata muna da 1/10 na jahilcin da muke da ciki a yanzu ba har yanzu kai yuriyan da muke ta kuka ai babu taki to taki ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne wannan takin zamani da kake gani domin yana kashe kasa in kuka yi takin kashin shanu yafi alheri mu dawo wajen kiwo ka san zo gale kan ko to wani abinci ne ya rike arewa ya wuce zogale da kuka to yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya yanzu muna suka zogale don talaka ya ci don saniya ya ci ka dauki wake akwai na miya akwai kuma na dabbobi kowanne ne ka juya akwai sabon fasali akwai glarasinia akwai daga taste duk sauran duniya sun kirkiro wayannan abubuwa ina wanda muka yi muna da kasa enough muna da kasa wadatacce amma ina aukinta in ba mun mai da kasan mu mai auki ba to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba in kuka ce makiyaya da wannan suna fada to waye suke fada a east kuma waye ne suke fada a Ibadan waye ne duk inda kaje a kasan nan yanzu gaskiyan daya ne mun tara yara da ba su da sana'an komai domin iyayen su ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba karatun mu ya dawo suna kawai ayi university 1000 a gaskiya ba ko daya in ka je university of agriculture duka na Nigeria ka je ka duba ka gani zaka samu lecturer kansa in ka ce masa ya spacing a masara ya ake shuka masara sai ya yi tunani So kun gane maganan, maganan shine damuwan kasan nan hankali. Dole mu maida kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba. Sannan ne abin nan zai tafi daidai. Mu shuka shinkafa daidai, mu shuka masara daidai, to za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata. Ayi kiwo kuma daidai, za mu sami nama da saniya komai yadda muke bukata. Yanzu kudin kilo na nama a kasuwa arahansa 2,500. A 2,500 ne ma sai an jika naman awa uku. Ya sha ruwa sannan a sa maka asken. To, a gona na duk inda na kashe naira 300 ina samun kilo na lightweight, kilo na saniya. Ciyawan da zan ba saniya naira 300 zai bani nauyin kilo daya a rana. Kilo dayan nan kuma rabin sa ne nama. So in na kace naira 300 ina samun naman nawa kenan? 1,200. Baka ga sau hudu ba? Ko wani gefe na kiwo da noma ka dauka zaka yi riba sau hudu. Amma talakan mu kusan ko 90% na manoman mu ba sa riban kokobo. Sai asara. Domin bai san abin da ya kamata ya yi ba. Ba yadda za a yi mu shi gaba da jahilci, ba ado da jahilci. Idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma, ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe daya, manomi zai dawo gefe daya ba. A'a, za su hadu su dawo daya. Kowa zai dawo yana kiwo, yana noma. Abinda na fara yi a Taraba shine a raba ma kasam gefe biyu. Wannan shekara a yi noma ta nan, a yi kiwo shekara biyu a can. Bayan shekara uku a canja. Wurin da ake noma ya dawo ana kiwo. Wurin da ake kiwo a dawo ana noma. Kasa ba zai mutu ba. Da na ga ba ni da kakakin da zan busa kowa ya ji, sai na fara nawa. Na raba gona na uku. Kowane shekara in yi masara a nan, in yi rogo a nan, in sa shanu a nan. Ana zagayawa. To in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba, kowa zai zo gonan sarki ya yi noma. Yaya ka san bai mutu ba?
Mun gode mai martaba. Hajiya Bilkisu Sambo ta Asusun Minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa 10 da take nakaltawa 'yan makarantarta.
Kaga kamar da na maka maganan dabarun inganta rayuwar nan, za ka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda 10. Su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci. Su san muhimmancin tattali, su san muhimmancin yin magana, su san muhimmancin kai abubuwa da dama.
Ina zuwa Hajiya Bilkisu, ya kamata kafin mu wuce wannan gabar abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda 10 shin zaki lissafa su da ka ba tare da kin duba wata kaddaba?
Zan yi ingran iya lissafa su amma ne me dai da turanci. Na farko shine akwai inda muke tabbatar da self esteem din mutum, wanda ka san kai waye, ka yadda da kanka. So self esteem, kuma akwai goal setting, ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma, zan cimma shi. Akwai time management din yana daga cikin abin da waɗannan matan ada ba su san da shi ba, amma yanzu in ka ce musu karfe 10 ina son ku a nan wajen, zaka zo. Idan yau dan siyasa ya zo ya musu ƙarya, idan ya tafi ya dawo ce lokaci kaza da ka zo mana lokaci, suna rike da wannan abun. Akwai value orientation, akwai value na mai ake ce value ne da Hausa,
mutum ya dinga darajanta,
yawa darajanta kanka, yawa. Sannan akwai kuma negotiation. Yau waɗannan mata da suke nan, wala duk ilimin Bature in ya zo wajen ya musu dabara ya san da zai wannan ɗinsu ba zai iya ba, because an yi grooming ɗinsu yadda za su yi negotiating abu, kuma mun koyar da su refusal skills.
Wato sai an tattauna da su, sun duba abin da ya dace da wanda bai dace ba kafin su yarda.
Haka kuma akwai refusal skills. Yanzu dai ƴan matan da dai muka train su duk da yanayin rayuwa kuma yakan canja, yau dai ba za ka zo ka ce wai za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu, sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba, saboda mun koyar da su kalman su san yanda za su ce no akan certain abu, ba naki, yau akan naki. Sannan akwai kuma what are the other things,
ina jin saura guda biyu ne ma baki tuno ba ko
eh, so ka san yanayin al'amura. So amma dai waɗannan abu abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa dan yanzu misalin ba alfahari ba karkashin wannan santa ya bani wani power da ina ga idan kana son mata 1000 ne a wannan yankin in dai har ka fito kace ai malama alkhairi ne tace because har suna suka bani saboda sun yarda akan cewa da nazo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwarsu na kawo musu because das ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami ni dai gani wasu ma sun girme ni akwai matan da muka zo sallah tana yi sai aka ce tana ta duku fata aka ce ba haka bane tace ha ku za ku ya min shekara da shekaru amma kafin yau a waye gari baiwar Allah nan idan tana sallah idan wannan ita da kanta za ta wannan so kaga akwai fannin addini akwai fannin zamantakewa akwai kuma da hidiman aure mun gyara aure da yawa yau a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar yau idan mace-macen aure diddade yes mun riga mun san yanda mazan lokaci suke da yanda ake so a gyara rayuwar auren sai sun ta sayin da suke ta wannan dinshi amma dai a karkashin ilimin da wadannan mata suke samu suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah
masu raro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Suba da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
to a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa. Suka ce muna fata wannan fasali da gwamnatin Najeriya ta yi a NNPC ta yadda kamfanin zai iya dogaro da kansa har ma a iya sayan hannun jarinsa. Mu ƴan Najeriya Allah ya sa ya zama mana alkhairi. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-lange Yawuri tare da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Suka ce muna kira ga 'yan siyasar jihar Kebbi da cewa su sani fa yanzu kan mage ya waye ba wanda zai zo mana da wata yaudara domin ya ga hankalinmu saboda yanzu mun san farin dan siyasa kuma mun san bakin dan siyasa saboda haka a kula sakon Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa suka ce muna mika sakon ta'aziyya ga al'ummar jamhuriyar Muryan Nijar a bisa babban rashi na dattijo dan gwagwarmaya Alhaji Sunusi hakika wannan rashi ya bar babban diki da ba za a iya cikiwa ba a fagen gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar har ma da nahiyar Afrika muna addu'ar Allah ya ji kansa amin sakon Aliko Auta Kafinta a jihar Filato yace muna kira ga mahukunta a Najeriya da su ji tsoron Allah su yi aiki kamar yadda doka ta ce sakon Shehu Adamu Rijau cewa yayi muna kira ga kungiyar ASU da ta gaggauta janye yajin aikin da take yi domin ceto ilimin ƴaƴan talakawa a kasar tamu domin gwamnatin Najeriya fa kullun karfe ke gare ta ba ma na kashi ba Allah ya kyauta Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina yace ci gaba da kai harahara da ƴan ta'adda ke yi inda suke sacewa gami da hallaka dimbin jama'a musamman a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina hakan abin jimami ne da damuwa da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen lamarin baki daya amin
Allah an gaishe ki Zahra Ufage yanzu kuma sai labarai a takaice
To binta majalisar dokokin Sri Lanka ta zabi Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban kasar Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Russia za ta yadda a rika jigilar hatsi daga tekun Bahar Aswad na Ukraine To amma sai kasashen yammacin duniya sun dage takunkumin hana jigilar hatsin Russia zuwa kasashen waje. Sannan ƴan majalisar dokokin Amurka na shirin jin ta bakin Olena Zelenska uwar gidan shugaban Ukraine wadda za ta yi jawabi a majalisar ta Capitol Hill a yau dinnan Laraba.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya tayani gabatarwa da Julie Leathers Gresham wanda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake maku fatan alkhairi ma'assalam. amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.